sauya sabon salon sakin fayafayen bidiyo masu dauke da wadanda aka yi garkuwa da su biyo bayan harin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna dai. Ya tada hankalin ƴan uwa da abokan arzikin wadanda aka sace, har ma wasu daga cikin su sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i 72 da ta dauki matakin karbo musu ƴan uwa.
Akwai kanina Hassan, akwai matan shi yau kwana 15, wanda tun daga lokacin da abin nan ya faru dukkan mu babu wanda yake bacci, ba wanda yake cikin hayyacin shi. Mutanen nan sun fito karara, sun fadi, sun ce suna da abin da suke so gwamnati ta yi. To muna fatan gwamnati za ta fito cikin ƴan ayoyin nan da muka bada, lalle ta yi bude hanyar sadarwa na sasantawa da mutanen nan, don a tsakani ga Allah akwai yara ƙanana 'yan shekara 3-4, akwai iyaye 'yan shekara 80, akwai mata mai ciki, akwai masu ciwo daban-daban, ana ɗaukar lokaci suna ƙara shiga cikin hatsari.
Don Allah muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana, ku ji tausayin mu gaba ɗaya. Najeriya ita ce garin mu, ita ce gidanmu. Ku ji tausayin mu, 15 days a daji, baka san me suke ci ba, baka san me suke kwana da shi ba, yara ƙanana da manya ba ma bacci, ba ma cin abinci, we can't even go to work. Don Allah muna roƙon gwamnati ta taimaka mana, tunda sun ce su they want to speak with the government.
Dama dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Rufai ya ruga fadar shugaban ƙasa game da wannan matsala ta tsaro, kuma tun a wancan lokaci ya nuna cewa akwai yiwuwar waɗannan ƴan bindiga za su so ne su tattauna da gwamnati kai tsaye.
Wayannan ba barayin garkuwa da mutane bane wanda aka saba da su. Wayannan ƴan Boko Haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin. A tunanin mu kila gwamnati za su ce ta biya diya, ba wai su kira iyalan mutane ba. Mu gwamnatin jihar Kaduna ba ma biyan diya, kuma ba za mu biya ba. Mu a ganin mu gwamnati kullun tana sa rayukan ɗan adam, so idan ba an samu an fitar da waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su ba, man tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba.
Maganar tattaunawa ko kuma sulhu da ƴan bindiga dai na cikin abubuwan da wasu ke ta kwadaitarwa, kuma Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi ya ce ita ce babban mafita.
Musibar nan ma asabakum min musibatin fabima tasabata aydikum wa afu an kaseer. Wannan musibar nan fa mutane ne suka jawo kansu, jirin fasikancin da ake yi, rashin gaskiya da ake yi, ya Allah ba zai jarabe mu da irin wannan ba. Ƴan kananan yara sun shigo suna kashe mutane kuma suna kabbara.
Kanana akan matsayar ka na cewa ya kamata abu waɗannan makiyaya don a samu fahimta juna tsakanin su da gwamnati.
Ai karshen ta dole sai haka. Dole sai haka, domin ko dai su kashe ko a kashe, to za mu ci gaba da zubar da jini. Kuma kowa wanda ya san bafula ce dama kana iya zama da shi, akwai kunya. Duk yanda ya zama tsagiranci yana jin kunyan wani, za mu iya bi a kewaye da su, a ba su abin da ya kamata a yi musu.
Yanzu dai kusan fayafayen bidiyo uku kenan ƴan bindigan da suka kai hari ga jirgin ƙasan suka fitar, kuma a cikin waɗannan fayafaye ne suke jaddada cewa gwamnati ta san abin da suke nema. Italol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.